أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدفاكة عدوى أولا ينبتنا أرانا الله بي أيو شرين دشدا بوت رمضان إجراد بود إعادة تليه إدى أربعين دفقي وندلو ديدي دا شابيا shabiyar ga watan uku miladiya 2026. Har yanzu muna cikin suratu Ghafir. Ajiya mun tsaya kan aya ta 78, insha Allah ta'ala yanzu mu daura kan aya ta 79. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
نعم. الله ما توقع تنسرك يشي الله الذي جعل لكم الأنعام. الله أبين بوتا واندي سنيا مفقو يا أهل التامقو دبو بالنعمة لتركبوا منها دنفو أو دغوت أن ندبو بهم ومنها تأخذون كمدغا وأن ندبو بهم كتيشي ولكم فيها منافع هنا دوسو أمفاني أتعرضوا أن الدبوبي ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم كما لم تتم وتا بكاتا تاكو وتتكي تتن ذكا تنكو وعليها كم أن الدبوبي وعلى الفلك دكما جرجلوا تحملون أكيد أوكمكو ويريكم آياته الله ينانونا مكو آيو ينسى فأي آيات الله تنكرون تو ونيدا بشكين آيوهم الله كتير يمسو الله منو كتير فالكي أولا نم آيوهي ينا تيجا بدا غيا منا نئمة دا كوتا دا فلالا ديوا ين أدب ينا تنا مسو ليدا ستنا سبودي ما ستاهم يربوتا ما ستشيكا ايه دا بدا حدا شدا ونوجم بوتا الله يشي الله الذي جعل لكم الأنعام الله أبين بوتنكو واللي أهل الشامكو الأنعام دبو بالنعمة دبو بالنعمة سولي راكما دشانو تأواكي دشماكي ودنا سؤالي كرا الأنعام وألان يا أهل الشامكو ودنا دبو بالشيوى لكم جعل لكم شيانون شيوى يا أهل الشامنا ودنا دبو بي دمي أنفاني لسو لا تنشانون أهل الشي دكما شوتادا أن لا يمنع الله ينا تيوى لتركبوا منها جنف أو دقوة أن ندبوا بيه ومنها تأخذون كما دقوة أن ندبوا بيه واندوانا ولكم فيها منافع كنا لوصا أنفاني له تييبس أتكن دبوا بينا أخي دبا تأكي هوا كما أنا ينكى واعتي كما أنا تأتى عشاء أبن ليكي ننون أنت كمرة سمي سنن أنا دولا ما سكايا ما سنوني واندذي أوكا ai tafiya da shi zuwa garuruwa masu nisa wanda mutum ba zai iya daukan wannan kaya ba ya kai su wannan gari sai da wannan dabba din kamar yadda Allah yake wal an'ama khalaqaha Allah ya halicci dabbobin ni'ima gare ku lakum fiha dik'un kuna da samun dimi daga gari ku za ku yi mayaki da za ku samu dimi wa manafi'u kuna da amfani daban-daban masu yawa wa min ha ta'kulu daga wannan dabbar kuke ci ولكم فيها جمال هنا لعدو أسكن والنندبع لهم حين تريعون وحين تسرعون يعني أنت في داو وأنا بكيو يعني أنت في تفيا كيو دون ديسي دون نندبع من إلي يغنص زي جدالي وسأبوا لي لكي ما تسو سنع عدو لسو suna jin dadi da su sannan wa tahmilu asqalakum suna daukan nauyin ku nauyoyin ku abubuwan nauyi ila baladin lam takunu balidihi zuwa wani gari wanda ku ba ku isa ku je wannan gari ba illa bi shakil anfus sai da tsananin wahala to amma samun wannan dabba za ku dora mata wannan kaya ku tafi ba tare da shiga wahala ba sai Allah yake inna rabbakum la ra'ufur rahim sai yake wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina al khayla dawaqi wal bighala da al fajari wal hamira da jakuna Allah yake litarkabuha don ku hau sannan kuma ku yi ado sannan wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana ci gaba da halittar abin da muke sani ba kamar yadda muke gani an samu mota an samu babura an samu keke an samu jirgin ruwa mai keke an samu na sama duk waɗannan lokacin da ayat ta sauka babu su amma sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu yana ci gaba da halitta sai a tafi ilmu zari ma'ana Allah yana ci gaba da halitta ma la ta'lamu da yi nan gaba kila bayan mun wuce kuma ai wasu abubuwan wanda ba mu san su ba su ma na sufuri din da waɗannan dabbobi kuna amfani da su ku dora kaya ku ci ku tatsu nonon ku sha sannan kuma su yi muku amfani sannan a cikin dabbobin nan kamar saniya ko shanu ana ci ana shan nonon su kuma ana noma da su za a sanya su a sanya musu abin noma ai noma da su kamar dabbobi awaki da tumaki ana ci ana shan nonon to haka idan ka koma wajen fatin waɗannan dabbobi ana cire fatin su ai amfani da su wajen yin gidaje wa khaima kenan santi ko ai amfani da su wajen yin mayafi bargo ko ai amfani da su wajen yin tufafi Allah yake Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya sanya muku nutsuwa daga gidajen ku wa ja'ala lakum min julujil an'ami buyuta ya sanya muku gidajen daga fatin dabbobi tastakhifuna ha yawma zalikum kuna daukar su cikin sauki ranar da za ku tashi musamman waɗanda suke makiyaya in su za su kafa tanti da hema ɗin su su shiga ran da za su tashi kuma su ɗauke cikin sauki su nade wa yawma iqamatikum da kuma ran da za su sauka ku sauka a guri sai ku hada ku yi gida ku shiga wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila yawmi Allah ya ce daga fatin su fatin kala kala kun ga in ku kalli fatar saniya da taraƙumi ba iri ɗaya bace da ta tinkiya za ga wannan tana da gashi wannan kuma gashin ta bai kai ya kawo ba sannan to daga su kuke daukan yin gidaje ku kayan amfani to duk wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya muku shi ne sa ana Allah ya ce wa min hata akulun daga wannan dabbobi kuke ci ku samu abin da za ku ci wa lakum fiha manafi kuna da wasu amfani kuma daban a tare da waɗannan dabbobi in ka dauki kamar waɗannan dabbobi da muka lissafa sai ga babu wani abin da bai da amfani a tare da su in an yanka jinin dama za a zubar shi wannan jini da zai farara haramun ne amma in ka cire jinin to za ka tarar komai yana amfani yanzu a tare da adam ba wani abin da za a yi yanzu kaho irin na shanu da ake zubarwa in an yi sallah ka ga yara na ta wasa da shi yanzu in ka tattara ka tara akwai wanda zai biya ka kashi yanzu na dabba akwai wanda suke tarawa su sayar in ka je gurin da masu sai da naman kai da fafi za ga in an sun cire da cin ba a zubarwa da zubarwa ake a gona amma tattarawa ake akwai waɗanda suke karɓar wannan kashi din ana yin amfani da shi bayan gida in an tara aka zuba taki ne da in an kai gona za a yi amfani da shi to babu wani abin da ake yarwa a cikin waɗannan dabbobi din to shi ne abin da Allah ya ce wa lakum fiha manafi kuna da amfani daban-daban a cikin wannan dabbobi din wani tablughu alaiha hajatan kuma dan ku isa zuwa ga wata bukata fi sudurikum da ke cikin kirazanku amma wannan bukata din in ba ta hanyar waɗannan dabbobi ba ila ba za ku iya cimma wannan bukatu ba saboda nisan hanya saboda kaya da suke tare da shi mun riga mun sani a baya can ana dogaro ne wajen tafiya da raƙuma saboda yadda Allah ya yi raƙumi da juriya zai ɗau wasu kwanaki bai sha ruwa ba sannan duk yadda sahara take zai iya tafiya a cikinta Allah ya masa kafa da za ta iya tafiya cikin wannan rairayi ba tare da ya rike ba sannan duk zafin sahara kuma zai tafi a ciki sannan abincin shi ba wani abinci bane da yake da wahala yana cin itace yana cin kaya agwa da yawa yana ci wannan an saki jirgin kiwon shi ya kuma dawo inda yake to sai zama dabba ce da take da hakuri da take da juriya wanda dan adam yake amfani da ita wajen tabbace shi sannan kuma a tare kuma zage shi ga wasu dabbobin da Allah ya sabar to duk wannan ni'ima ce da Allah ya muku shine abinda Allah yake fada a nan yace wa alaiha akan wannan dabba din wa alal kulki da kuma jirgin ruwa to kuma lura ake daukar ku ana daukar ku akan dabbobi din ku yi tafiya ku dauka yanku kuma ana daukar ku akan jiragen ruwa wanda yanzu kuma duk wanda yaje inda jiragen ruwa suke tsayawa zai ga jiragen ruwa manya-manya wani jirgi in yazo sai an dauka da shi ana sace kayan da ya kawo sannan kuma an dauka da shi ana dora musu su kayan in ka je koda nan da ya gaske ji akwai jirgin da in yazo da kaya ana cire kayan da kadan-kadan yana tagowa sai ka ga shi girman shi ya fi girman ma'ana gida ya fi girman gida karami haka gida girma ne da shi babba amma duk ya nitse shi ta ruwa saboda kayan da aka dora masa din ana kamawa a hau ba ta tsari ba ana fitar da kaya yana ƙara tagowa ana fitar da kaya haka za a ɗau lokaci ana fitar da kaya sai ka ga ya taso shirin kamar gida kamar bene kato haka to kuma za a ci gaba da dora mai kaya ya koma kuma ba zai nitse ba har ya je gejin abinda zai ya ɗauka kuma ya kama hanya ya tafi to duk wannan ni'ima ce ta Allah a lokacin da wannan jirgin yake gaban ruwa yana daukan kaya masu ɗimbin yawa ya tafi kuma ya shiga duniya a lokacin da za ka dutse ka jefa cikin ruwan sai ruwan ya nufi to me ya riƙe wannan jirgin ikon Allah ne Allah ne ya bai wa ɗan adam ilimi da fahimta da ya gane in yi kaza yi kaza abin zai tsaya kuma haka za a ɗaura inda wannan jiragen ruwa ba sa kai kawo to da wasu abubuwan bukata na ɗan adam za su zama za su tsada ko su yi wahala dan abin da zai rute jirgin ruwa yana da sauki abin da za a kashe akan abin da zai rute jirgin sama saboda akwai bambancin tsada da bambancin yadda ake ɗauko kayan to wannan jirgin ruwa shine madogara ta ɗauko kaya daga wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa zai ɗauka kuma ya kewaya kuma wani ikon Allah ita duniyar nan gaba ɗaya akwai ruwa ne a kewaye da ita da haka jirgin zai iya kewaya ko ina in ƙasa ma ba ruwa su ta kusa da ita akwai ruwa sai da na aje ta za a iya ɗauka kuma a shigar da su to duk wannan ikon Allah ne da kuma ni'ima da Allah ya yi wa ɗan adam waɗannan jiragen ruwa lokacin da alƙur'ani yake sauka babu su in abinda ake samu ɗan ƙanana ne ɗan kwale-kwale ne su ma daga baya aka fara samun su amma kenan kuma alƙur'ani ya ishara zuwa ga samun waɗannan manya-manya kamar yadda Allah ya faɗa wala wal jawari munshi'ati kal a'lam Allah yana da manya-manya Allah ya samar da manya-manya ababen jirgin ruwa wanda za ka ni kal a'lam kamar ma'ana duwatsu idan sun taho za a hange su kamar wani kashin dutse to ishara ce ta cewa za a samu irin waɗannan al'amura din to duka wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki da Allah yake tuna mana ku duba yanzu mutum yana zaune a nan zai waye gari a Kano da ya hawo mota cikin awa biyu awa biyu da rabi ya shiga garin Kaduna sai da ya kwana a Kano amma idan ya karbe takwas yana cikin garin Kaduna sai ga kamar a garin ya kwana ko ya tashi a Abuja wani ɗan lokaci da shi a Kano ya tashi daga Kano wani ɗan lokaci da shi a Katsina duk waɗannan ni'ima ne da Allah ya samu mana waɗannan ababen hawa inda babu su da inda babu su to mutum sai ya ɗau lokaci mai yawa yana tafiya akan dabba ko a ƙafa kafin ya je inda zai je to duk wannan ni'ima ce Allah ya mana sai Allah ya ce wa yurikum ayati Allah yana nuna muku ayoyi hujjoji da dalilai a sassanin duniya ga sunan daban-daban da kuma a karan kawunan ku Allah yana nuna ayoyi to kuma ayoyi ne bayyanannu sai Allah ya ce fa ayya ayatin la to wanne daga cikin ayoyin Allah sun kiro da kuke mutu su ya ku waɗanda kuke mutuntawa ya ku waɗanda kuka ki bautawa Allah meye a cikin waɗannan ayoyi da Allah ya ambata wanda kuke inkari anan tabbaya ce amma kuma da sigar tabbatarwa ma'ana ba wani wanda yake ce wannan dabbobi babu su ko ya ce amfanin da Allah ya faɗa babu shi ko ya ce babu waɗannan ayoyi da Allah yake nunawa sai dai mutum ya yi mukamara ya yi girman kai don haka akwai abin mamaki ga wanda ya fahimci waɗannan ayoyi kuma ya gansu kuma ya tsaya yana sabawa Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai tunatar da mu ni'imomin Allah madaukakin sarki da suke tattare tare da mu daga halittar waɗannan dabbobi dan adam yake amfani da su amfani kuma daban-daban sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai gwada mana cewa waɗannan dabbobi da ayyukan da suke mana da amfanin da muke samu duk yana cikin ayoyin Allah yana cikin abin da yake gwada mana iko na Allah da kuma cancantar Allah da bauta in ka kalli raƙumi za ka san in banda Allah ya hore wa ɗan adam shi to ba zai iya juya shi ba amma sai zama yana da sauƙin juyawa saboda me saboda haka Allah ya tsara da haka dan adam sai ya sarrafa shi tafi da shi duk lisaniya in ka kalli a abin da yake na tinkiya ka kalli akuya duk zaka Allah ne ya hore yanzu haka idan yanzu aka baka da za a baka magi a ce rike ta da hannunka ka ce ita ka yanka ta zaka zaka dau lokaci kina ma abin ya gagara zaka masu kama waɗannan shi sun sanya abuhu sun dinga buga ta da kasa da menene tayi ma'ana jigin sannan a yanka amma a lokacin kuma yanzu da za a kama rago sai ka kama ka kaya ka sa kafa ka tashi wuyan ka daure kafar ka yanka in ka je wasu wurare za ka ga mutum da yake yanka rago shi zai kace shi sa wuka yanka amma a lokacin da maki karama kuma mutum ba zai iya yi ba saboda me saboda Allah bai hore masa ne ya mata wannan abu ba to duka horewa Allah madaukakin sarki ne dan haka akwai ayoyin Allah a cikin waɗannan dabbobi da hore su da Allah ya gare ni dan haka babu wata ayar Allah da mu'mini zai yi inkarin ta ko kuma ya kushe ta sai Allah ya ce
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
نعم الله يقول أفلم يسيروا في الأرض yanzu ba su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa ba yanzu su duba sai ba kana aqibatul ladina min qablihim ya ya uqubar waɗanda suke gabanin su ta kasance kanu aksara minhum sun fi su yawa waɗanda suka gabashe sun kasance sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su ƙarfi wa atharan fil ardi sun fi su barin gurabu a bayan ƙasa amma fa ma azana anhum ma kanu yasbun duk abin da suke aikatawa din nan bai wadata musu komai ba Allah yana ba da labari dangane da al'ummin da suka tsayyace manzanni a farkon lamari kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya afka musu na azaba duk da karfin su duk da irin yadda suka raya kasa suka yi gine-gine suka bar gurabo a bayan kasa da irin abin da suka tara na dukiya amma duk wannan bai wadata musu komai ba yayin da azabar Allah ta zo bai iya mayar musu daidai da kwayar zarra na azaba da Allah madaukakin sarki ya saukar ba saboda ni saboda sun karyata manzanni shine Allah ya ce to ku waɗanda yanzu kuke ji ana karanta muku alqur'ani ana kiran ku zuwa ga bautawa Allah me zai ana ku tafiya a bayan kasa afalan yasiru fil ardh ba za ku tafiya a bayan kasa ba wannan ya nuna ba da yake mutum ya tafiya a bayan kasa dan daukake jina da ibra mutum ya tafi dan ya ga irin ayoyin Allah kuma ya ga abubuwan da Allah ya yi a bayan kasa wanda za su kara mai tsoron Allah Allah ya ce ba za su tafiya a bayan kasa ba su tafiya a bayan kasa ba fa yanzuru su duba kai fa kana aqibatul ladina min qablihim ya karshen wadanda suke gabanin su ya kasance wanda kamar yadda suka ambata a tafsirin da ya gabata cewa waɗannan gurabu din Allah ya bar su ko ya bar musu daga ciki ta yadda mutum zai je ya ga aya in mutum ya je bisara za a nuna masa a haramat irin waɗannan farajin da waɗannan fir'aunoni ke gina tun zai kalla mutum ya je zai je wasu ƙasashen zai ga irin abubuwan da suka faru ya je irin madainu salih wuraren da mutanen annabi salih suka zauna zai ga irin yadda abubuwa suka faru duka za a nuna masa waɗannan gurabu to mutum ya tafi ya gani mana wanda suke karyata Allah madaukakin sarki suke karyata manzanni su tuna waɗancan al'ummu da suka gabata wanda duka alqur'ani ya bada labarin irin abubuwan da suka faru kuma babu mai inkarin wannan abubuwa ne tabbatattu an yi waɗannan al'ummu sun shuɗe ga kuma gurabin su nan ana gani Allah ya ce kanu aksara min sun bi su yawa amma yawan bai wadata musu da komai ba dan yin azabar Allah ta zo to yawa baya da amfani sannan wa ashadda quwwa sun bi su karfi saboda hira halittar ma ba ɗaya ba ce musamman da zai ɗau dutse ya fasa shi gida da hannu ba tare da ya sa wani abu ba sannan girman halittar su da yadda suke ba irin namu bane da haka mutane ne masu ƙarfi har suna alfakari da ƙarfin su cewa wa yafi su ƙarfi sannan wa asaran fil ardi da gurabu da suka bari a bayan ƙasa ku je ku ga wannan amma Allah ce fa ma azana anhum ma kanu yaktubun abin da suke aikatawa bai wadatar musu komai ba yayin da azabar Allah ta zo wannan aya take nuna idan lamarin Allah ya zo hukuncin Allah ya zo babu abin da zai amfani babu abin da ɗan adam zai amfani shi bal idan azabar Allah ta zo to abinda ake tunanin zai amfane shi ma sai ya zama wani nau'i ne na azaba wani nau'i ne na azaba saboda me saboda haka Allah ya kaddara ba kuma abinda zai tare wannan lamari din in ka karanta yanzu kamar yadda aka yi tufani da yake kasa da sama ruwa yazo ta sama yazo ta kasa fartakal ma'u ala amrin qad qudir ruwa ya hada ta sama ta kasa ba wanda ya tsira sai wanda ya tsira cikin wannan jirgi na annabi ne duk inda mutum ya je sai da wannan ruwan ya mishi halakar da shi duk gaba daya aka halakar da hadisi gaba daya sai waɗannan waɗanda Allah ya tsira ta su ne kadai suke saura a bayan kasa to kaga mutum inda zai iya kare kanshi to sai ya kare kanshi a lokacin amma ina ba zai iya karewa ba yawa ba iya komai in azabar Allah ta zo ka duba kissar mutanen ashabul fil shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da Abraha ya so ya rushe masallaci ya so ya rushe dakin Ka'aba ya taho da giwaye da runduna yana jin yana da ƙarfi yana da iko amma da Allah ya tashi halaka su da ne Allah ya halaka su tsuntsu aka aika da ɗan dutse yana jefa ko aka jefa sai mutu adam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yadda ubangijin ka ya gama da ma'abuta shiwa ba alam yaj'al kaydahum fi tadlil ashe bai sanya kaidun su ba tare tsaran su ya zama cikin halakar su ne in Allah yana so ya halakar da mutum abin da ya tsara sai zama shi ne zai halakar da shi abin da yake ganin zai kare shi sai zama shi ne musiba a tare da shi da haka Allah ya sanya wannan kaidun su ya zama cikin halakar su Allah ya aiko musu tsairan ababi tsaye jama'a tarmihin bi ijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'qul ya bai da su kamar irin karmami an riga an cinye shi dabbobi sun cinye sun yi rashin da ki ga kinan ya zama da kiga haka Allah ya gama da su dan haka yawa baya iya kare azabar Allah haka da karfi mutum bai da wani karfi da zai kare azabar Allah dan haka waɗannan abuwa da kuke kinani in ma kuna da su to ba za su kare ku daga azabar Allah ba sai Allah ya gaya mana me waɗannan mutane suka yi Allah ya halakar da su Allah ya ce falamma
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
الله يكفي فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ يعني إذا من ذنب سفظوا مسلم الجوجي da dalilai farihu bima indahum min al-ilm sai suka shakalta suka yi walwala suka ji dadi suka yi fariya da abin da suke da shi na ilimi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izuri da shi yazo ya hada da su ne kewaye su wannan Allah yana gaya mana abin da ya faru ga waɗannan mutane masu ƙarfi da waɗannan mutane masu yawa manzanni sun zo musu da hujjoji sai suka karya ta falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzali ba ta zuwa haka suna zuwa da hujjoji kamar yadda muke ta karantawa suna zuwa da ayoyi shi ne da tafar da Allah ya saukar suna zuwa kuma da bayani na hujjoji wanda Allah ya samar a bayan kasa wanda za su nuna cancantar Allah da bauta da haka ba ta zuwa haka kullum suna zuwa da dalilai kuma bayyinat bayyanannu shi ne ma'ana al-bayyinat hujjoji ne bayyanannu waɗanda suke a fili kuma ba yadda za a yi mutum ya karyata su sai dai girman kai ya yi jayayya to manzannin sun zo musu da hujjoji Allah ya fari mu bima inda min al-ilm sai suka ruku suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi ma'ana suka ce su sun wadata da abin da suke da shi na ilimi ya wadatar da su ba sa bukatar wani abu daga wurin annabawa shine ma'ana farihu bima inda min al-ilm suka yi farin ciki da abin da ke gurin su na ilimi Mujahid Imam Mujahid yana cewa suka ce nahnu a'lamu minhum suka ce ai mun fa annabawa gure ana ce kare ta annaba suka ce lan nub'asa wa lam nu'azzab wa lam nu'azzab baza a tashi mu ba wani tashi an kiyama kuma ba za a yi mana wata azaba da haka suka kare ta manzanni suka ce kariya suke yi haka nan Imam Sudi yace farihu bima indahum min al-ilm suka yi farin ciki da abin da suke da shi na sani bi jahalatihim saboda jahilcin su da wautar su fa ata'u min ba'thi Allahi ta'ala ma la kibala lahum bihi sai azabar Allah ta zo musu sai yadda abinda ba za su iya karewa ba da haka nan Allah yana fada mana cewa waɗannan mutane sun rubu da abin da suke yi suka yi imani suka yi karba abinda manzanni suka zo da shi ashe ba daidai bane mutum ya dogara da wani ilimi da ya saba wa abin da Allah yake so ba hujja bane mutum ya dogara da wani ilimi da ya saba wa abin da Allah ya aiko manzanni da shi da wani ilimi da ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna to wannan ilimin ba abin fariya bane da shi ba kuma abin dogaro bane ba abin farin ciki bane da shi kamar yanzu ilimi na tsubbu kun san akwai masu koyar da yadda ake yin duba za a nuna maka da yadda za ka yi ko wanda ake yi da taurari ko wanda ake yi ta hanyar aljanu ya za a kirawo su ya za a nemi su yi hidima din mai ake ba su ya ake yi wanda yan boyi su ma suna koyar da irin wannan aiwa mutum girka shi kenan daga nan shi ma ya zama karamin boka din da yake sannan kuma akwai masu rubuta waɗannan to irin wannan ilimi ba a farin ciki da shi ba ilimi ba ne da za a yi murna da shi dan ilimi ne da ya saba abin da manzanni suka zo da shi ilimi ne da ya saba abin da manzanni suka zo da shi ba daidai ba ne mutum ya je koyi wani saboda in ya je koyi ya koyi abin da ya saba wa manzanni abin da manzanni suka zo da shi na da'awar sanin gaibi ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki ne da za ka ji suna kare ilimin khatti ilimin rabbi da ake na zanen kasa da bugun kasa su ce ai wani annabi daga cikin annabawa yana yi suna fadar irin wannan su ce to ai ba laifi bane eh haka ne hadisi ya zo cewa akwai wani annabi daga cikin annabawa yana yin khatti yana yin zane fa man wa fa khattahu khattahu fa za wanda ya rubuta ya dace da nashi to daidai ne to amma malamai sun ce wannan ba kira bane zuwa ga ilimin ana nuna cewa wani abu ne da yake na koyi sai ya za a yi ka san naka ya dace da nashi da haka kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da haramcin irin waɗannan abubuwa ne ya ana zuwa gurin harra mai da awar sanin da yi ya ana zuwa gurin kafi boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haka irin wannan haka nan wasu ilimin buka na zamani waɗanda suka ci karo da wani abin da alqur'ani ya zo da shi ko wani abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mu'minai idan sun karanta abu a cikin alqur'ani ko a hadisi ba sa karyatawa ko da ilimin su bai kai zuwa gare shi ba misali za ga hadisai manzon Allah ya faɗi wasu abubuwa waɗanda za ka ga a yanzu wasu ya zo da da'awar ilimi sai su karyata waɗannan abubuwa ne manzon Allah yana cewa idan ƙuda ya faɗa cikin abin shan ɗayan ku manzon Allah ce fal yabisu to ya dalla shi sannan ya shiri saboda yana faɗawa ne da tsaggalan fiffikin sa da yake da cuta to idan ya sa shi kuma ɗayan akwai waraka wannan abin da manzon Allah ya faɗa wasu suna zuwa su karyata ce ta za a yi ko da ya fada ka tsara sanya shi a ciki suna ganin cewa ba ga amma masu ilimi da suka yi bincike suka tabbatar haka ne ko da yana dauke da cuta din a fuffike shi daya kuma yana dauke da waraka a ɗaya fuffike to sunna ta manzon Allah a nan sai manzon Allah ya fada dan manzon Allah yana fada ne da wahayi ya faɗi wannan to irin wannan ko da baka zane baka ka karyata an ce manzon Allah ya ce ya inganta manzon Allah ya faɗa kaza to ka ja bakin ka kai shi dole manzon Allah yana magana ne da gai to idan ka zo da ilimi kai kuma in ka zo da ilimin ka wanda bai kai ko ina ba da Allah ya ce ma utitum min al-ilmi illa qalila in ka zo ka karyata to sai ka shiga kuma cikin karyata manzon Allah da karyata ayoyin Allah madaukakin sarki da haka zaka tare da yawa manzon Allah ya faɗi wannan abuwa bincike ya zo ya tabbatar da manzon Allah ya ce idza walaga al-qalbu fi ina ya'liku in ka yi lallaga cikin kwana ɗayan kuma manzon Allah ya ce wanke shi to bakwai sannan ya sanya kasa ko wankin kanci ko na farko ka mai da ruwa ya fita zo da abubuwa guda biyu ya sanya kasa wajen wanki din bincike zo ya tabbatar tabbas kare in ya sa baki cikin kwano yana bari cuta a ciki kuma wannan abin da manzon Allah ya faɗa din shine yake kawar da cuta din har kasar da manzon Allah ya ce a sa yana kawar da wannan cuta din kisa malami ma suka ce to adadin da aka ce to bakwai adadi ne wanda za a iya fahimtar hikimar koko adadi ne ta abudi yuzkur ibada ne kai yake to bakwai koko a ana nazar ka wanke shi yadda zai fita ko da sau uku ne sau hudu inda ya fita wasu malamai suka ce ta abudi ibada ne tunda manzo Allah ya ce bakwai ayi bakwai din shine ta abudi ne ba lalle kai ka bayyana me ma'anar ba tunda manzo Allah ya ce bakwai to ayi bakwai ba wai ana nazar ko da dan adadin ya fita ba ko adadin bai kai haka ba suka ce sai ayi bakwai din to irin waɗannan hadisi suna nan wanda manzo Allah shi yana magana ne da abin da Allah ya sanar da shi sai ya faɗa a cikin irin wannan to duk irin kalmomin mukan da za su sabawa abin da Allah ya yi da shi ko abin da manzo Allah ya faɗa ba irin bane da za a yarda ka karanta alqur'ani Allah yana magana Allah ne yake saukar da ruwa sai zo ne ya ce shi ai wannan ba daga san bane da kaza da kaza ne yake samar da shi shi ai baka gani ba ma ana iya yin ruwa akwai kasashen da in suna buƙatar ruwa akwai abubuwan da ake hadawa ai wani kimiyya da menene shi hadari ya hadasa mu sai waye kuma sai mu ce eh amma duka wanda yana faduwa ne da izinin Allah Allah bai ga dama ba za a yi ruwan ba zai shoka ba sai ai shaytan kuma ruwan ki suke ki shoka a ce wannan abin da kuke yi ba shine ne yi ruwan ba Allah ne yi da haka wannan abin da kuke wani sababi ne Allah ya ga dama ya yi ci in Allah bai ga dama ba zai shi ba to haka to anan su sun yi farin ciki da dan abin da suke da shi ne ilimi da haka sai suka rubu da wannan suka yi alfahari suka gare ta ayoyin Allah sai Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'jilun abin da suke izini da shi na azaba sai zo ya hada da su ma'ana Allah ya halakar da su gaba daya wannan yana nuna cewa idan ya mutum ya samu ilimi to kada ya rubu da ilimin sa wajen kare ta ayoyin Allah ko kare ta misal annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ci nasara ba domin duk wani ilimi kuma bayan abin da Allah ya zo ya saukar ne kuma bayan abin da manzanni suka zo da shi ne sai Allah ya ce
falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
نعم الله يقول فلما رأوا بأسنا يا عند استغاء زابرم قالوا سكتي آمنا بالله وحده من إيمان إلى أن لا شيء كأي وكفرنا بما كنا به مشركين من كافر شيء وأذل من قسم شيء من أهل أشهد الله sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanu imanin su bai zama zai amfane su ba ma'ana bai musu amfani ba dan mara au ba sana yayin da suka ga azabar sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wannan sunnar Allah ce ta barki ne na Allah wanda ya wuce a cikin bayin Allah wa qasira hunalika alkafirun kuma kafirai sun yi asara a wannan waje Allah madaukakin sarki sai ya gaya mana waɗannan masu yin farin ciki da abin da suke da shi na ilimi suka mayar da abin da annaba suka zo da shi suka ikarfa suka yi imani sai azabar Allah ta zo abinda Allah ya alƙawari sai ya sauka balan fara au ba sana da suka ga tsananin mu azabar Allah qalu suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafirce wa abin da muke hada Allah da shi ma'ana yanzu azaba ta zo sun ga azaba din da haka yace suka koma zuwa ga Allah bayan azaba ta soka sun ga azaba din sai Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanu imanin su ba zai amfane su ba imanin su ba zai amfane su ba saboda yayin da azaba ta soka to imani baya amfani ana son mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah tun gabanin azaba ta zo amma in azaba ta zo yace yayi imani to wannan imanin ba zai masa amfani ba Allah ya gaya mana yadda Fir'auna da yadda zai nufi hatta idza adrakahu al-gharq yadda zai nufi sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin yace na yi imani babu abin bautawa da cancanta illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila suke imani da shi wa ana min al-muslimin ni yanzu ina cikin wanda suke miƙa wuya mana yana ganin yayi da Allah kuma babu abubuwa da cancanta cikin shi to amma yaushe yayin da ya ga zai nufi hatta idza adraka al-ghara sai da ya ga tsari nufi wa ta zo mutuwa zai yi shine Allah ya ce al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-muslimin sai yanzu bayan ka saba a baya ka zama cikin mabannata ta haka wannan imani bai amfani shi ba wani amfani da yayi saboda me yayi imani ne lokacin da ya ga azaba wanda kuma azaba ba za a wanda kuma imani ba zai amfani a wannan lokacin ba hakanan ma'ana Allah ya bamu labari a wurare da dama da haka ana son mutum ya tuba gabanin wannan lokaci yana daga cikin lokacin da ba a karɓar tuba lokacin da mutum ya zo mutuwa yana gargara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyir Allah yana karɓar tuban bawa bakar bai zo gargara idan mutum ne ya zo yana kokarin fita to da mutum zai dinga yi yana Allah na tuba Allah na tuba to wannan tuban ba zai amfani shi ba ba wani amfani da zai masa saboda me saboda yanzu ya kai karshen lokaci wanda da ba kamar yadda muka ambata bawa ana rike masa kofar tuba a lokuta guda biyu ko dai lokacin da yayi mutuwa rai ya lokaci zai fita lokacin mutum ya tuba tuban bai da amfani Allah ba zai karba ba ko kuma lokacin da alkiyama ta tashi lokacin da rana ta fito daga mabanarta alkiyama ta tashi al'amura ta fara rikicewa lokacin mutum ya tuba shi ma tuban ba zai yi amfani ba ana son mutum ya tuba tun da wuri tun da bayan mutuwa ta zo masa shi yasa ake kira mutane zuwa ga tuba to anan Allah ya ce wannan imanin da su suke ba zai amfani su ba yaushe da fara au ba sana yayin da suka ga tsananin mu da azabar sunnatullahi allati tadkhala fi ibadi wannan sunnar Allah ce da ta riga ta shige a cikin bayin Allah ma'ana haka lamarin Allah yake duk wanda azaba ta zo to shikenan in ka cire mutanen annabi Yunus da Allah yake bance to idan da suka ga alamun azaba suka yi tuba suna komawa shine imanin sai amfani su amma in ka cire su to sunnar Allah ce a cikin bayinsa duk wanda ya zo mutuwa ko kuma ya zo halaka ga mutuwa yana gani kiri-kiri ya ce zai tuba to tuba ba zai yi amfani amma daga bayan mutuwa ta zo ko da mintiloni ne mintina ne sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah abin zai amfani shi amma da zarar mutuwa ta zo yana ganin mala'ika to ya ce ya tuba tuba ba zai yi amfani ba da haka wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki da haka ya ce Allah ya ce wa khasira hunalikal kafirun da haka kafirai suka yi asara a can shikenan wannan abinda suka yi na cewa sun yi imani da Allah bai musu amfani ba da haka anan akwai abin da yake na jan hankali da nuna cewa mutum ya tuba gabanin azabar Allah ta zo gabanin hukuncin Allah madaukakin sarki ya zo to mutum ya tuba domin in ayar Allah ta sauka to babu shakka babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya karɓi tubarsa kuma a cikin waɗannan ayoyi akwai zaburarwa na yin tuba din domin duk kamar da muke rayuwa ba wanda ya san lokacin da zai koma zuwa ga Allah ba wanda ya san lokacin da zai mutu to ko a cikin haka ne dole ba wa ya zama da'ima yana cikin tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki dan me saboda bai san lokacin da mutuwa za ta zo masa ba da haka ya zama da'ima yana cikin istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine karshen wannan sura ta suratul ghafir muna roƙon Allah madaukakin sarki ya abinda muka karanta a cikin ta na daidai to Allah madaukakin sarki ya bamu dada wanda ya zama kuskure ne Allah ya yafe mana ba mu ikon gyarawa kuma kamar da na ambata mun saba muna rufe tafsiri 27 ga watan Ramadan to amma kasancewa mun zo karshen sura kuma gobe ne 27 to ina ga ba sai mun shiga sabuwar sura ba sai mu tsaya akan nan zai bi dadin tsayawa in Allah ya raya mu wata shekara to sai a tashi a farkon sura da haka kamar da na faɗa a yau za mu rufe wannan tafsiri za mu yi amfani da dan abin da ya rage mana na lokaci mu ƙara tunatar da kanmu abubuwan da muke fuskanta guda biyu na ibadu a ƙarshen watan Ramadan akwai abin da ya shafi zakar fitr kai wanda tana wajaba akan dukkan musulmi babba da yaro mace da namiji kowa ta wajaba akan shi sai dai tana wajaba ne kan wanda ya mallaki abin da zai ci ranar Idi abin da za ka ci ranar Idi in ka mallaki abin da za ka ci ranar Idi har yayi saura to za ka fitar gurgudan abin da Allah ya baka da haka ko da za ka kaddara ba ka da abinci amma sai wasu suka baka zakar fitr kai tunda ana iya ba da ita ya rage kwana biyu da yin Idi sai aka baka sai ga an tara maka abin da za ka ci washe garin Idi kuma an yi saura to kai ma sai ka fitar in zai isa ka fitarwa da kanka da matarka da 'ya'yanka in kuma ba zai isa ba sai ka fitarwa kanka sai ka je kan matarka sai ka je kan wanda ya samu cikin 'ya'ya ma'ana haka za ka bi daki-daki kanka dai za ka fara fitarwa in abin da yake wurinka ba zai isa ba kuma ko da da akwai iyaye tare da kai sai kake kula da iyayenka ko uwa ko uba kai kake ciyar da su kake kula da su to in abin da ya ragowa kullum mutum zai fitarwa to kanta za ka fitarwa in ka fitarwa da kanta sannan kuma saura su biyo baya akwai tattaunawar malamai cewa waye fi cancanta tsakanin yaya da mata akwai tattaunawar malamai dangane da wannan amma dai abin da nake so in ishara da shi kai za ka fara fitarwa da kanka sannan sai waɗancan su biyo baya mutum zai fitarwa da kanki da waɗanda yake ciyarwa wanda ciyarwarsu ta hau kanka na ƴaƴanka da matanka misali ga iyayenka idan kai kake ciyar da su to duka za ka fitar musu ana ba da sa'i guda ne na abinci zamanin manzon Allah ana yi da sha'ir ana yi da alkama ana yi da dabino to a yanzu kuma malamai suka ce duk wani abin da yake nau'i ne na abinci abin da ake ci nau'i na abinci wanda zai zama abinci ne ana ci kari akan wadannan abubuwa da ake fitarwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai mutum ya fitar da shi in dai nau'i ne na abinci amma abinda ba abinci bane ko da ana ci shi amma ba abinci bane to ba za a fitar da kai zakar fitar da shi ba misali mutum yake bari ya fitar da abin da yake na mai yana da mai sai bari ya fitar da shi ko kuma wanda yake da nama yace bari ya fitar da nama kun ga nama ana ci shi amma ba shi ne abincin mutanen gari ba amma abinda ake ci kamar makaroni ana ci kamar taliya ana ci kamar abin da ya shafi gari irin na alkama ko na giro ko na masara ko na dawa duk wannan ana amfani da shi ana fitarwa ne dama daga abincin da mutane suke ci a gari wanda ya kyautata yana da hali zai bada shinkafa to ya bada shinkafa din sai ya bada masara ko giro domin duk lokacin da ka kyautata sai ma Allah zai kyautata maka da haka kada kana da halin da zaka ba mutane shinkafa ko ka je ka siyo giro ka ba su in giro ana yi da shi amma shin da kai Allah ya baka abin da zaka iya ba su shinkafa kuma sun fi buƙatar ta to sai ka ba su shinkafa din ya yi an tattauna wajen bada kuɗi a madadin ta kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan tambayar ta gabata cewa za iya bada kuɗi a madadi ko kuma sai abinci to wasu malamai suna ganin za iya bada kima za a kimanta a ce kwano nawa zan fitar da fitar da kwano goma to bari in lissafa kuɗin kwano goma in bada kuɗi akwai malamin da suke fatawa da wannan amma jamhurin malami suna ganin manzon Allah abinci yace sa'an min sa'an da aka fitar da abinci shine yafi kuma kamar yadda muka faɗa a lokacin amsa waccan tambaya muka ce mu yanzu muna da buƙatar abinci inda gulalen da ba a buƙatar abinci ne shi ma talakan ba abinci ne ke nema ba kila kuɗin da zai sai abincin koyi ne koyi sai wasu kayan ke nema sai a ce a bada kuɗin amma yanzu duka ana neman abincin duk wanda ka ba kuɗin ba shi ma abincin zai je nema da haka sai a fitar da ita da abincin ya fi akan a ce za a bada kima ana bada ita gabanin idi ya halatta a bada ita gabanin idi da kwana biyu ya rage kwana biyu a idi ana iya fitar da ita amma da yadda za a yi kada mutum ya bari sai bayan sallar idi in har aka yi sallar idi aka dawo to mutum ya bari ya zama sadaka bai bada zakar fitar da kai ba ita wannan zakar fitar da kai hikimar yadda shine tsarki ne da mai azumi yayin da muke azumi akwai su abubuwa da za su shiga na gazawar mu da ɗan adam na laifuka da kurakurai wannan zakar fitar kuma cike mana waɗannan kurakuran da waɗannan abubuwa da muke kame da yiro a hadisi so furatan da yake sashi sannan kuma ciyarwa ce ga miskinai wanda ba su da shi su kuma ranar idi kaga ba sai sun tafi nema ba an ba su abin da za su iya dafawa su ma su samu abin da za su ci a wannan ranar shi ne hikimar shari'a da ta ce a fitar ga wanda yake da jariri ina nufin wanda yake ciki ba lallai sai an fitar masa ba sai dai in an haifi yaro gabanin ma'ana rana ta faɗi aka haife shi 29 sai aka haife shi ko ana azumi na 30 kafin rana ta fada sai aka haife shi za a fitar masa amma wanda yake ciki sai dai ko mustahabbi amma ba a wajabta ba cewa sai an fitar masa tunda yana ciki ko da ku cikin ya kai irin wata bakwai takwas ko wani abin da yake makamancin haka da haka a bani ita gabanin sallar idi ya zama ta je hannun wanda aka baiwa sai in wakili ne wani zai ba da wakili ce da shi da Allah a ajiyawa ne to in ka bayar ko da ba a bashi da sai bayan sallar idi kai ta riga ta zama fitar kai a gurin ka tunda ka riga ka bayar shi mai bayar wanda yake da yake ko na makamancin haka abin da yake nabi kuma idi sallar idi sunna ce mai karfi a gurin jamhurin malamai amma wasu malamai suna ganin ma zuwa sallar idi wajibi ne suka ce dalili ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba bari idi ba sannan kuma ya umarni da a fitar da mata zuwa idi da yara har aka tambaye shi wanda ba ta da mayafi ko abin lullubawa ba ta da hijabi manzo Allah ce yar uwarta ta ba ta aure har masu al'ada manzo Allah ce a fitar da su su halarci gurin idin amma ta da sallah su koma gefe kada su sallah don su halarci addu'a da za a yi ta musulmi a wannan rana to da wannan wasu malamai suka ce idi wajibi saboda wannan umarni amma gurin jamhurin malamai sunna ce mai sarki da haka ba a san mutum yake zuwa idi in dai ba da wani uzuri ba wanda shari'a ta yarda da shi kuma ranar idi sunna ne mutum ya sanya kaya masu kyau sababbi in yana da su in kuma bai da su to ya sanya masu kyau waɗanda suke su ne mafi kyau a cikin kayan shi kuma a tafi ana kabbara ita kabbaran nan ana yin ta tun daga randa aka ce an ga wata tindalin gudari da rana ta bada an ce an ga wata to an sharanta yin wannan kabbarorin wa tukabbirullaha ala ma adakum wa la annakum tashkurun kuna allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd wannan shine kida ta tazo wanda magabata suke ana so kuma ai a daga murya da ita musamman maza su yi daidai da zasu yi da kansu yi da wasu haka mutum har zai yi idi yana yin wannan kabbarori har ai sallar idi har a dawo idi ma mutum yayi duka ba laifi amma dai mutum zai yi tun daga dare da aka ce an ga wata tun daga zara an ga wata watan Ramadan kuma ya wuce an shiga dare na watan Shawwal to za a yi wannan kabbarori har wayi wajen sannan a tafi ana son mutum ya ci abinci kafin ya tafi karamar sallah su ake ka ci abinci kafin ka tafi eh in akwai dalilo ka ci ba laifi in babu dalilo ka ci wani abu dai haka a cikin ka wannan haka ake so amma ba wai wajibi bane wanda bai bi babu wani ba kai sabanin babban sallah ita kuma an fi so sai in an dawo ka ci amma ita wannan so ake ka ci kafin ka tafi ana so a fita da iyali gaba ɗaya ga wanda yake da iko wanda yake da iko kusa yake da iri zai yi tafiya kafa sai fita duk da iyali ki da mata da yaya da duk wanda zai yi tafiya sai a tafi da shi in kuma mutum bai da iko ila saboda nisa kuma ba abin hawa kuma an fito gari kila zai wahala to sai mutum ya gurgurta yadda zai iya amma dai ranar ce da ake so kowa ya fito ana son wajen dawowa mutum ya canza hanya sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam canza hanya canza hanyar nan ba lallai sai ka canza ta tun daga farko har ƙarshe ba kana iya dawowa wajen shiga layin gidanka ka canza layi ka fita ta wannan layi ka dace layin hannun dama ka fita ta layin hagu ka dana dama ka fita ta baya ka dawo ta gaba duk wannan nau'i ne canza hanya malami shin ta kokarin su fadi hikimar yin canza hanya din wasu ce saboda a gaiwa musulmi ko ina a ga al'umma ta fito wasu ce saboda ya da sallama in ka fita nan kayi sallama da za su ce in ka dace can kayi sallama amma yin dai ko mun san hikima ko mun sani ba manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallama dan haka ana so ai idan an gaba da juna ya alanta ake juna murna ta hanyar wannan arziki da albarka da Allah ya yi mana ta cika wannan ibada mai girma magabata suna ce wa juna taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba daga gare mu da kuma gare ku gaba daya taqabbalallahu minna wa minkum inda aka mutum yace Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana duk babu laifi kalma ce ta sai juna murna babu laifi a ciki inda hali mutum yayi abinci sai da zai rauta wa iyalan gidan shi da kuma makota da wadanda suke na kusa mutum yayi daidai gurgudu dan kira na idi a musulunci rana ce ta ci da sha da ambaton Allah haka manzon Allah ya fara ayyamu aqlin wa shurbin wa zikrin lillahi ta'ala da haka wadanda suke shaguna ba su da iyali yana shago a makali a taimaka a taimaka mata da a taimaka mata da abinci kada a bar su da yawa a je an dawo magidanta su taimaka mata da abin da za su ci a sannan abu mai muhimmanci yana da kyau magidanta maza da mata su kula da shigar ƴaƴansu da inda ƴaƴansu suke zuwa a idi ba lokaci bane na yin abin da mutum yake so ba lokaci bane na saba Allah lokaci ne dai na farin ciki da ambaton Allah ba dai shi ayi wasanni ko a je gurin wasanni inda bai saba shari'a ba alhamdulillah yanzu a nan Kano wajen shekaru wajen nawa ana samun wasu daga cikin malaman mu suna shirya lokuta da suke warewa a kai yara ayi wasanni wanda bai saba shari'a ba to ba ne idan an yi irin waɗannan wuraren amma duk abin da ya saba shari'a yana nan a matsayin sako baya halatta a yi kamar yadda za ga wasu yara mata suna mummunan shiga to ya kamata iyaye su sa ido a kai tun ya hana in ya gani haka nan yan uwansu ma'ana yayyan su haka nan duk wani wanda yake a cikin al'umma ya sa ido kan irin wannan yara matasa za mu ga suna yin aski wanda yake bai dace ba kaga mutum ya tsere rabin gashi ya bar rabin manzo Allah ya ga wani an masa wannan manzo Allah ya ce a aski gaba ɗaya ko a bar shi gaba ɗaya to dai irin wannan an ga iyaye su tsawatar dan ba daidai bane kuma a bar yara su shiga abin da yake na safan Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a kamar yadda muka faɗa yau ne zai zama a tafsirin mu na ƙarshe a cikin wannan wata a wannan shekara da fatan Allah madaukakin sarki ya maimaita mana ya raya mu kuma zuwa shekara mai zuwa da aka godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe Allah shine abin godiya shi ya halicce mu shi ya bamu lafiya shi ya raya mu shi ya bamu dama da iko har muka zauna a wannan waje muka amfani da waɗannan kwanaki da muka yi kuma muka yi wannan ibada dan haka babu ko shakka godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe muna gode wa Allah muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki sannan duba da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda baya godewa mutane to baya godewa Allah wannan tafsiri da muke gani ba zai yi daga gare ni kadai ba dole sai da taimakon mutane a masu yawa wadanda ba sai na ta kirjigo sunaye ba a haka zan iya manta wanda bai kamata in manta ba amma dai a dukkuli a muna mika godiya ga gudanarwa da shugabancin gudanarwa na wannan cibiya gaba daya wanda malamin mu Professor Muhammad Sani Umar yake jagoranta tare da waɗanda suke taimaka masa muna mika godiya mu zuwa gare su na kokari wajen kula da wannan guri da wannan masallaci da tsayawa an a kula da duk wani abin da ya kamata a kula da shi ta hanyar samar da shi da kula da shi da gyara shi da kuma ba da dama da iko gare mu da mu zauna wannan guri mu amfana da judan mu muna musu godiya muna roƙon Allah ya kara musu lafiya da albarka Allah madaukakin sarki ya tsauri da rayuwarsu cikin neman sana'a sannan wannan godiya ta hada da duk wani wanda yake aiki a wannan waje tun daga kan waɗanda suke kula da kofa har zuwa kan wanda suke yin shara har waɗanda suke kula da ayyukan gyare-gyare na masallaci da cibiya gaba daya har zuwa kan manyan jagorori wanda suke zama su duba siyasar tafiyar da gurin da abin da yake da makaranta da sauransu duka muna miƙa godiya gare su kowa gwargwadon abin da muna roƙon Allah ya saka masa da alheri haka nan akwai godiya ga waɗanda suka ɗau nauyin yaɗa wannan karatu a kafafen rediyo kamar Aminci Rediyo ana sanyawa kullum karfe 11 zuwa 12 wanda sautin haƙƙi kwamitin sautin haƙƙi suka ɗauki nauyi muna roƙon Allah ya saka musu da alheri ya sanya wannan abin da suke cikin mizanin kyawawan ayyukansu haka nan akwai wani bawan Allah duk shekara sai ya ɗau nauyin wannan karatu ana sanya shi a FM a garin Fataskum a jihar Yobe duk shekara ni yanzu haka in na ganci da ido na ma ba zan ce gashi ba kurin akwai wani dan uwa dan agaji Abu Ja'far shi ake turawa shi kuma zai tura shi kuma wancan bawan Allah shi yake biyan kuɗi karatu yana fita to muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai waɗanda su kuma suna yaɗa shi ta kafafen sadarwa na zamani waɗanda su kuma duk lokacin da yake mutu su kuma za su tura shi zuwa ga wurare daban-daban wanda Allah kaɗai ya san inda yake zuwa daga cikin masu yaɗa wannan karatu akwai Abu Yasir Institute wanda wannan sifika da ke gaba tasu ce su kuma suna yaɗawa ta kafar YouTube duk lokacin da aka yi karatu to su kuma za su yi sanya shi ana ba za mu manta da waɗanda suke ginshiki wajen yaɗawa wanda suke ɗauka akwai malam Usama gashi a zaune ba malam Amusa a zaune su ne suke ta kokarin ganin sun ɗauke shi a abin da ya shafi kyamara da abin da ya shafi MP kiri da sauransu to kuma muna godiya gare su Allah ya saka musu da alkhairi da duk wanda suke taimaka musu gaba daya haka nan muna miƙa godiya ga waɗanda suke taimakawa wajen shirya wannan gure tafsiri an yi sallah za su ta kokari wajen sanya kujera da sanya abin zama da abin yiwu da sauran ayyuka da muna gode muna roƙon Allah ya saka kowa da alkhairi ba za mu manta da alaran mai jan baki ba kusan ina jin daɗin tafiya da shi saboda ni a rayuwata ina girmama lokaci ba na san makara a cikin abu to kuma shi ne san makara kuma alhamdulillah an samu yadda ake so yana girmama lokaci yadda za mu zo kan lokaci ba taɓa zuwa an ce za a fara karatu ba yana ina ana jira to kaga wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma abin a yaba ne da yawa mutane suna wasa da lokaci amma in kai kokari ka tsara rayuwarka komai ka sanya mai lokaci da kula da shi to za ga Allah zai taimake ka sai dai ka ji wani yana yi wai ka ji ana ni yanzu ka ga a rayuwata ni ban san wani abrakan tani in ba zan zo ba kurin ba zan zo ba in zan zo kuma Allah ya yarda to zan zo maka anan ku shaida ne wanda suke sallar juma'a anan ina ji inda aka bude gurin nan to bana jin wani zai iya faɗa cewa na makara sau uku a wannan gurin shi tsawon shekarun da aka dauka in Allah ya tafi wannan ba kuma bane taimakon Allah ne da kokari wannan yana wanda za mu ke yi duk yadda muka saba da bata lokaci a ce za a abu karfe hudu sai karfe biyar to mu ne muka dora a kanmu idan muna so za mu iya yanzu tun da aka fara tafsirin nan tsari na daga an ce ramadan ya kama to da ma zan na farko abinda zan fara yi karfe nawa ake tare da sallah da na ji karfe nawa to na san ko minti nawa zai dauke ni daga gida zuwa nan sai kuma in ce to in wani abu ya faru na irin zan samu gurbi a hanya ko menene to sai in ga to idan minti 30 zai kai ni sai ce to na bada hawa daya da haka kullun yanzu ina fitowa gida karfi 3 da minti 20 na fito daga gida ko karfi 3 da fata na fito daga gida to wannan tsarin da na dora kaina sai gaba yadda za a yi a zo a ce lokaci yayi kana ina ba a ganka ba in ka saba da wannan wani tayin da Ramadan din nan nakan tashi ta gurin aiki a jiga wanda ke aiki a gumar tashi da safi in je in yi wa dalibai lacca kuma in hawo mota in dawo kuma in zo in tafiya duk ba komai bane sabo ne da kokarin yi ina ambaton wannan ne dan kusan za mu iya duk wanda yana makara abuwa yana bata lokaci shi ya ga dama in komai zaka lissafa shi rayuwa kam lissafi komai da ka sani lissafi da ka lissafa da inda nake zuwa guri kaza shi yasa ni bana yadda zame abu da sai ka ce mun goslo goslo ka san da shi ka bashi lokaci in ka bashi da wuya da wuya da kai tunda nake da gari dan ne mu zan zo hudu ba masallacin nan bana bada kasa da hawa daya zan fito daga gida na san yadda zan Allah ya yarda kin dai ba abin da yake ne kirma ba to awa dai zaka kawo ni nan na san minti 30 zai kawo to amma na tsara 30 saboda me sai yadda sai dai in zo in jira ba dai in jira ba to malam abba alhamdulillah shi ma na ga iri na ina fatan kowa ya zama haka shi ma Allah ya saka masa da tsayi ya tsara masa lafiya sannan akwai yan agaji wanda suke waje suna kula da ababen hawan mutane suna tsara kin fito da tsoronsu da wanda suke ciki kuma muna godiya gare su muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan kuma kuma da kike halarta gaba daya kuma muna miƙa godiya gare ku muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi domin halartar ku tana tsara mana karfin gwiwa yadda mutum ya kai da san alheri in zai zo ya gaba mai sauraron shi dole zai hakura amma in ka zo ga akwai wanda suke amfanuwa da abin da yake ku za su tsara ma karfin gwiwa wajen kai ma ga kayi kokari ka amfanar da su da haka muna miƙa godiya ga duk wanda yake halartar wannan tafsiri ko wanda ya taba halarta muna miƙa godiya gare ku da fatan Allah ya ƙara mana lafiya gaba daya wanda duk yake ba da wata gudunmawa wajen gudanar da wannan tafsiri da wanda na ambata da wanda ban ambata ba ina fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi wanda kuma aka yi masa wani abu wanda bai ji daɗi ba to yi afuwa dama in dai an hadu to sai an samu sabani ko ya yake to sai mutum ya afuwa mai juna afuwa wata ne na rangwame da yin afuwa kuma mawa muna fatan Allah ya mana afuwa gaba daya to abinda muke na ibada muna roƙon Allah ya karfa mana abinda kuma ya zama kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya raya mu shekaru masu yawa mu halarci irin waɗannan wurare na alkhairi kuma Allah ya amfana da mu da abinda muka ji abinda muka karanta tun daga farkon wannan ranako har zuwa yau muna roƙon Allah ya sanya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji sannan muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan addu'a da wannan karatu da wannan ibada ta azumi da muke ciki muna roƙon Allah ya ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya waɗannan waɗanda suka da nemi masu yin garkuwa da mutane da sace mutane da wa'adda mutane muna roƙon Allah ya mana maganin su muna roƙon Allah ya mana maganin su Allah ka isar mana daga sharrin su da suke hannunsu kuma Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su ko kuma Allah ya ƙara kiyaye mu Allah ya kiyaye mu gaba daya waɗanda suke da bukatu suka nema yi musu addu'a muna roƙon Allah ya biya kowa bukatar sa kowa Allah ya biya masa bukatar sa ta alkhairi Allah ya ba mu lafiya da albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.